Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 7 ga watan Agustan shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ne ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo kuma za a same mu ne ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfiru Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Fadarar shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman rurrutu wutar rikicin cinikayya da kasar China. Da alamar shirin Amurka din nan na barin raguwar sojojin ta asiri dan galabar da aka yi kan kungiyar ISIS a Dori ya fara gamuwa da suka. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shinku a kilojin tare da hankali sun yi tasiri kan dan bindigan nan mai suna Kano Bet.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta fara wani aikin binciken lafiyar kwakwalwar jama'anta saboda wuce gona da iri a daske a cikin aikin su. To ko menene tasirin wannan aikin?
Na da sanin irin mutanen da zamu yi amfani da su, shi ya sanya ake yin irin wannan dan saboda kada a dinga samun kuskure a cikin ayyukan.
Za ku ji cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya gana da shugabannin Fulani a gidansa da ke Abuja Kuta domin jin irin matsaloli da suke fama da su a cikin kasar. To yayin da wasu ke yabo, wasu kuma cewa suke
taron da ka Fulani na ya riga yayi litinin
saboda me?
Saboda abun da kamata a yi tintini ba ita ba, sai yanzu an ga cewa ba ya mafita da sai fita.
Madina Dauda na tafi da shirin ta na demokradiya a yau, amma duk sai bayan sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman rurrutu wutar rikicin cinikayya da kasar China bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin hannun ka mai sanda na ayyana China a matsayin mai cogin darajar takardar kuɗi. Mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da China, duk wanda takeicin yadda wakilan China a wurin tattaunawar suka kasa cika alƙawarin da suka yi a baya da kuma rashin ci gaba a tattaunawar, a cewar Larry Kudlow, daraktan hukumar tattalin arzikin Amurka lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Kofar mu a buɗe take don ci gaba da tattaunawar, a cewar Kudlow. Ya ci gaba da cewa muna kan shirin don tawagarce 'yan China su zo nan a watan Satumba, bayan da aka kasa gano bakin zaren zaman tattaunawar da aka yi na baya-bayan nan a makon da ya gabata a Shanghai. Da alamar shirin Amurka ɗin nan na barin raguwar sojojinta a Siriya don galabar da aka yi kan kungiyar ISIS ta Dori ya fara gamuwa da suka, inda wasu jami'an soji ke gargaɗin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addancin sukunin farfadowa. Wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya Talata na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga kasashen, wato daga kasashen kawayenta da za a girke a Siriya, a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake ISIS ta rasa iko da yankin da ta ayyana a matsayin daularta, ko kusa ba a murkushe mayakanta ba. Wasu daga cikin soke-soke mafiya tsanani kan wannan abin da rahoton ya bayyana da kammala janye sojoji sannan a hankali da Amurka ta yi a Siriya na zuwa ne daga jami'ar rundunar haɗin gwiwa ta CGTF OIR, wadda ke lura da ƙoƙarin da sojojin Amurka da na gamayya ke yi don kawar da ƙungiyar ISIS. Yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar Ohio ke kokarin gano musababin harbe-harben kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawar dare din nan da ke birnin, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shinku a kidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan dan bindigar mai suna Kano Bet. Jami'in FBI Tad Wickerman ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa jami'ai suna da shaidar da ke nuna cewa Bet na duba yiwuwar rungumar irin waɗannan aƙidojin, amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba. Wickerman ya ce Bet baya daga cikin mutanen da hukumar FBI take saka ido a kansu. ya kuma ce masu bincike na duba yiwuwar ko wani ya taimaka masa wajen kai wannan mummunan hari. Bates yana da shekaru 24 kuma dan wata kwaleji ne, ya kashe mutane tara ciki har da kanwarsa, ya kuma raunata wasu 26, amma wasu mutanen da suka san shi sun ce ya kwashe shekaru yana tattare da akidojin tashin hankali. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Rasha, John Huntsman Jr. ya aika wa da shugaban kasa Donald Trump wasiƙar yin marabus, wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da yi na tsawon shekaru biyu. A cikin wasiƙar, Huntsman ya gode wa shugaban kasa kan kamar yadda ya ce, "Amincewa da kai da ni a matsayin jakadan Amurka a Rasha cikin wannan lokaci mai matuƙar wahala a tarihi kan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu." Marabus nasa zai fara aiki ne daga ranar 3 ga watan Oktoba. Huntsman, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bar ofishin gwamnan jihar Utah a shekarar 2009, lokacin da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya naɗa shi jakadan Amurka a China. An zaɓe shi wa'adi na biyu shekara ɗaya kafin ya bar kujerar. Yayin da aka shiga kwana na biyu a jere da harkoki suka tsaya cak a Kashmir, 'yan majalisar dokokin ƙasar India sun amince da soke 'yancin cin gashin kan da aka baiwa yankin, sun kuma amince da wani ƙudurin dokar karkasa yankin. Kasancewar an daƙile duk wasu hanyoyin sadarwa yana da matuƙar wahala a san ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan mataki mai tsauri. Jiya Talata an ci gaba da takaita zirga-zirga tamkar dokar hana fita. Sojoji suna ta sintiri a kan hanyoyi tare da kakkafa shingaye a Srinagar, hedkwatar yankin, yayin da aka daƙile yanar gizo da layukan wayoyi domin hana zanga-zangar 'yan awaren da suka kwashe shekaru 30 suna fama. Daga ƙarshe, ƙasar Philippines ta ayyana dokar ta ɓace kan annobar zazzabin cizon sauro, tana mai cewa ya zuwa yanzu cutar wadda sauro yake yaɗawa ta kashe mutane aƙalla 622 a wannan shekarar. An samu sama da mutane 146 da suka kamu da cutar daga watan Janairu zuwa 20 ga watan Yulin wannan shekara. An samu ƙarin kamuwar mutane da kashi 98 cikin 100 daga shekarar ta gabata. A cewar sakataren lafiya Francisco Duque lokacin wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin a jiya Talata. Ya ce wannan ayyanawa da aka yi za ta baiwa ƙananan hukumomi damar yin amfani da kuɗaɗen agajin gaggawa domin yaƙar cutar. Zazzabin cizon sauron da aka fi sani da danki yana haifar da yanayi irin na mura, ciki har da ciwon gaɓoɓi da zawo da wato da ƙuraje, haka kuma yana iya haifar da matsalar numfashi da yadda jini ke yawo jikin mutum da kuma hana wasu sassan jiki aiki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumazalla, hukumar tsaron farin kaya a Nigeria ta Civil Defense ta fara gudanar da wani aikin binciken lafiyar kwakwalwar ma'aikatanta domin kaucewa bawa masu matsalar hankali makamai, lamarin da ka iya yawaita harbe-harbe da babu gaira babu dalili a ƙasar. Ga dai rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz akan wannan batun.
Batun yau bane dai, kungiyoyin kare haƙƙin bani adama kekkiran da binciken lafiyar kwakwalwa su jami'an tsaro a Najeriya sakamakon wuce gona da iri da kuma zargin harbi ba bisa ka'ida ba. To, sai dai kuma don magance wannan matsala, tare ma da tantance jami'anta kan wannan batu, ya sa rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense gudanar da wani jarrabawa da ya shafi tunani da kuma kwakwalwar jami'anta. Ali Abari Feka na kwakwalwar jami'an sashen binciken kwakwalwa na rundunar da aka turo jihar Adamawa ya ko bayyana muhimmancin wannan gwajin kwakwalwan.
Wato, abin da ya kasa shi Commandant General ya bada wannan shirya wannan abu don abubuwan da ya faru a baya da wasu daga cikin ma'aikatanmu, kuma abin da ya faru a Gombe, abin da ya faru a Lagos, abin da ya faru a Port Harcourt, wani daga cikin ma'aikatanmu ya ce zai kashe mutum, ya je ya kashe mutum ɗin, kuma ta ga ba da kima ganin shi wani abu ba. So, daga baya hankalin manya-manyan ƙasar na ya dawo kan shi ne ya sa sa wanda general ba da umarni a je a gwada hankalin mutane shi yasa aka yi wannan
shi ko komandan rundunar ajiyar Adamu Nuruddin Abdullahi karin haske yayi ma da cewa
zai taimaka sosai ma kuwa kuma ba nan gurin ba ma mu kanmu nan domin mu ƙara haɓaka aikin mu mu ƙara sanin irin mutanen da zamu yi amfani da su shi yasan ya ake yin irin wannan dan saboda kada a dinga samun kuskure a cikin ayyukan
wasu na ganin wannan bayar sanar saba da irin a yadda wasu jami'an suke rike bin da kamar abin da ya faru a Gombe inda wani tsatsai ya faru da sansu wannan na cikin dabarun wannan jarabawa
to shi wannan tsatsai in yanci sosai yana iya zuwa ga kowa ba wai lalle sai jami'anmu ba kowa wanda yake abin da sosai ne yana iya
zuwa wadakila ko akwai rashin kwarewa wajen rike bindiga da sanansu
a ba maganar rashin kwarewa
yayin da a jihar Adamawa ake wannan jarabawa ga jami'an tsaron a makwabciyar ta ko jihar Taraba dubun wasu masu garkuwa da jama'a ne ya cika bayan da suka sace wani dan kasuwa a garin Ibi mako da zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto cikin dare kakakin rundunar yan sannan jihar Taraba DSP David Misal yace ko zai kira ni to mako shiru kake ji Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
idan na faso ta ai tafiyanta duk a kashi samayen wiya in ka fito fili mai halin shi za ta ishe samayen wiya idan ya ji zafi ya gyara hali
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz wasu 'yan Najeriya sun bayyana jin daɗin su ga kira da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi wa shugabannin Fulani a gidansa da ke Abuja Kuta domin jin irin matsaloli da suke fama da su a cikin ƙasar Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya kira wani taro da shugabannin Fulani domin jin matsalolinsu. Alhaji Sale Bayari, shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Gan Allah, shine shugabanci al'ummar Fulani a taron.
Daga faɗa tsakanin makiyaya da manoma zuwa satan shanu zuwa kuma sa rashi da makami zuwa kuma sace mutane. Abubuwan da suka addabe mu kenan a ƙasar nan wanda suka jawo mana asara dukiyarmu nan ta gargajiya ta shekara da shekaru a ru saboda haka yau yaran Fulani ba su da wani sana'a ba ilimi ba aikin gwamnati ba gonakin kansu ba wani sana'a banda wannan kiwo an zo a kashi 100 a raba su da shanu na waje kashi 35 to sai ya zama cewa wayannan abubuwa din ba su ne kaɗai ba amma sun haɗu sun hana ma ɗayan Fulani makiyaya samun wani hanya na rayuwa in ba ta aikata laifi ba
akan haka na ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya
sunana Alhaji Bilyaminu na Alhaji Dan Baba Saba Ibadan abin da ya daidai ya yi kyauta kuma ya nuna shi dattijo ne a ƙasar nan kuma ya yi kyau saboda ba shi kadai ya taba zama shugaban ƙasa ba ba kuma shi kadai ya taba zama shugaban kuma ya ga yan niyan da duk abin da ya faru a ƙasar nan ba fulata ne ake cewa yanda ake tashin hankali daga wanda za a sace sai wanda za a je gidansa a kashe yau kuma duk fitinan da ta taso shi ake Fulani ba a dora kowace kabila fitina sai Fulani kuma yanzu fitina ta riga ta zama ruwan dare ga duniya da mu Hausawa da Fulani da yamurai da yarbawa kowa ina neman fitina a ƙasar nan abinda bai kai ba sai a rinka nema a daga makogoro to kaga wannan bayi bane
sunana Sama'ila 1000 taron da ka Fulani na ya riga yayi late tinin
saboda me
saboda abun da aka mata ayi tintini ba ita ba sai yanzu an ga cewa ba ya mafuta sai fita
ba ka ganin cewa ba shi ɗaya bane da cijo ba shi ɗaya bane tsohon shugaban ƙasa amma ya kire Fulani mutane domin a samu damuwar su kuma a samu zaman lafiya a Najeriya.
To tun yaushe farko na fara Fulani a Najeriya tun lokacin goma ma nayi baya su ba wannan kan siyasa ne yan siyasa ne kawai.
Sunana Muhammadu Bankana nan a kara Akele Ibadan.
Me zaka ce a game da kiran taron da Obasanjo yi wa Fulani a gidansa na Abeokuta?
Gaskiya na ji dadi kuma na yi farin ciki tunda matsayin shi Dottijo anan dai kudancin Najeriya ba mu taba samu wanda yake da sulhu tsakanin Hilani ko wani kabila daban in ba wannan Obasanjo ba. Allah ya kara taimaka mai kuma ya rike dottako ne.
Kana ganin wannan kiran da yayi zai sa a samu zaman lafiya tsakanin ƴan Najeriya?
Duk wanda ya kira sulhu Allah zai rubuta mai alheri a ciki.
Ko zai kawo zaman lafiya?
Zai kawo zaman lafiya in Allah ya yarda.
To kana ganin zai hana aikata laifuka irin satan mutane da fashi da makami?
In dai an ka samu fahimta za a samu daidai a zanna kowa ba shi haƙƙin shi kuma za a samu zaman lafiya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Sai da waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 1 ne da minti 16. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako.
Mun samu matsaloli a farkon zuwan alhazai na 'yan damfara wanda suka dinga kwacewa alhazai ko kuma suna yaudarar su ja su ko za su yi musu rakiya gurin su haƙori ko su yi musu rakiya gurin canji ko su yi musu rakiya gurin su siyayya ko su nemi su taimaka alhaji idan ya bata zuwa hotel ɗinsa. A irin wannan halaye an samu da yawa alhazai an yi musu damfara na kuɗaɗensu.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan kokari da hukumar aikin haji Najeriya take yi domin kare mahajjanta wato da suka kai 44,450 wanda suka riga suka isa a birni wato kasa mai tsarki kenan. Amma yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni Sha Madina Dauda. Yau shirin zai duba batun wutar lantarki ne a Najeriya daga shekara 1999 zuwa yau. Ku biyo ni. Majalisar Wakilai ta tara ta ce za ta yi binciken tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo daga shekara 1999 zuwa shekara 2007 domin ya bada bayani kan dala biliyan 16 da gwamnatin sa ta yi ikirarin kashewa kan inganta wutar lantarki. Sannan majalisar za ta fadada bin kwakwafin batun wutar lantarkin har gwamnatin marigayi Umaru Musa Yar'Adua ya zuwa na Goodluck Jonathan da kuma gwamnati mai mulki a yanzu karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Gashin fada da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya hada mana daga jihar Kaduna.
Har yanzu dai kwararru da masu fashin bakin al'amuran yau da kullun na ganin maganar samar da isasshen wutar lantarki a Najeriya na kasa ne kawai tana dabo. Duk kuwa da irin ikirarin kokarin kwakulo samar da wutar lantarki da gwamnatocin Najeriya suka dinga yi a lokuta daban-daban a baya. Matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sanya tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sauya wa kamfanin samar da wutar lantarki na Najeriya NEPA suna zuwa PHCN. Kafin daga bisani ganin bata sauya zani ba yasa gwamnati ta saida kamfanin kacokam. Sai dai duk da komawar kamfanin samar da wutar lantarkin Najeriya zuwa hannun yan kasuwa wasu suna ganin har yanzu dai bata sauya zani ba. Kamarad Muhammad Lawal ɗaya ne daga cikin masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun. Kuma ya ce har yanzu dai wutar lantarkin Najeriya na cikin wani hali.
Har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar. Za ka ga inda suke samu awa 5, awa 4 yanzu sun koma awa 1, awa 2.
Me dalili?
To, za ka rasa gane lamarin shin laifin daga wurin gwamnati ne koko daga wurin 'yan kasuwan da aka saida mota ne. Kullun za ka ji su 'yan kasuwan suna complain. maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna sayan da ya kamata. To taya aka samar da ita ba injinin da za su rarraba ta?
Alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen kasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba?
Alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa kaida. Kowa yanda aka ce za a kawo prepaid meter, ka je ka siyo kati ka sa meter ka, ran da katin ka ya kare wutar ka ta tsaya. To in gwamnati bata samar ba ina zaka samu wutar da har ma zaka tunanin ka biya kuɗi?
Yan kasuwa sun ce ana samun turjiya koda da wannan mita, wasu ba sa sawa ko kuma suna bi ta bayan gidan su sha wuta a kyauta.
To ba a bullo ta yanda za a sa bane. Ai in aka bullo yanda za a sa gwamnati ta yi tsari, kuma mutane suka ga wutan nan tana biyan bukatun su, ba abin da zai hana mutane ba za su biya kuɗin wuta ba.
Maganar samar da isasshiya kuma ingantacciyar wutar lantarki a Najeriya dai na cikin matsalolin da ke damun masu kamfanoni kanana da manya. Yayin da masu amfani da wutar lantarkin a gidaje yau da kullun ke kokawa akan yadda ake kokarin karban kuɗin wuta alhalin wutar ba ta samuwa. Kamar dai yadda wasu 'yan ƙasa suka nuna rashin gamsuwa game da tsilla-tsillar da ake samu akan samar da wutar lantarkin a wannan ƙasa.
Sunana Ibrahim Danbatta, mazaunin Maraban Jos. Magana ingantaccen wuta a Najeriya ma bata taso ba. Awa biyu kawacal za a sako mana wuta sai a ɗauke ta. Gaskiya al'amari in dai gwamnati tana so ta yi wa talakawa adalci ta karɓe wannan wutar.
Mai magana Adamu Abubakar Doguwa. Gaskiya wutar lantarki a Najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba a da. Maimakon an saida ma 'yan kasuwa a ce ta inganta kamar yadda kawai tafi da gidanka ta inganta, to wutar ya zo kasance gaba ɗaya. Kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samun ta.
Sunana Zulai. Gaskiya ba a samun ba wani samun wuta sosai. Gaskiya dai an fi samun wuta ba ya kaman yanzu ba.
Isa Ibrahim, amma ana kira na Isa Arewa. Maganan wutan lantarki an riga an ci bayan baya aka ci a wajen wutan lantarki saboda duk kowa sana'a ma ya rufe.
Tuni dai ganin yadda kokarin kwakulo wutar lantarkin da za ta ishi 'yan Najeriya a bangaren gwamnati da kuma 'yan kasuwa ya ci tura a wannan ƙasa ya sa wasu sun fara tantama game da tabbacin samar da wutar lantarkin a faɗin wannan ƙasa. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Akan wannan batu na hira da ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin majalisar wakilai da zai binciken wannan lamari na wutar lantarki, injiniya Muhammad Aliu Dil, ga yadda hira ta kasance da shi.
Wannan shine zai zama karo na uku da majalisar wakilai ke irin wannan bincike. Me ya faru da wancan na baya?
Na farko dai ina so in shaida miki cewa wancan da aka yi ma na majalisa ta shida ina cikin kwamitin da suka yi bincike akai, kuma alhamdulillah mun gano madakala kala-kala kuma mun fito da rahoto. Amma kamar yadda ke sani kasan nan da wa'ancan mulkin da suka wuce baya, Allah ya ji kankar addu'a da gafara, Allah ya rahama masa, shi ya fara fito da wannan abun na cewa an kashe kuɗi maƙudai. Amma daga ƙarshe da aka zulfa bincike ma sai aka gano biliyan 16 ne. Kuma a lokacin kwamiti ya zaga kasan nan gaba ɗaya inda ake wutar lantarki ake aikin nan da aka ce an kashe kuɗin nan ba inda ba mu zaga ba. Kuma mun gano wurare da yawa, wasu ma a lokacin an kashe kuɗin a takarda an ce an kashe amma in ka je ba za ka ga komai ba. Kuma muka zo muka ba da rahoto. To kamar yadda kike sani rahoton nan ya bar baya da kura da yawa, wanda a lokacin wannan rahoto ya ga wasu da yawa manyan mutane da suke da hannu a kai. Wannan ta sa aka yi ta yakar wannan rahoto. Daga ƙarshe dai rahoto da aka mika shi majalisa ta sake kafa wani kwamiti ƙarƙashin wanda e-speaker Tambuwal kenan.
Suka majalisa ta bakwai kenan,
duk a ta shidan ne ta sake duba wannan abu da kwamiti yayi. Aka dada gyara rahoton aka tura shi a lokacin masu mulki na wancan lokacin suna cikin madakalar da yawa, sai da aka rahoton shi yasa baki ji komai a kansa ba. Dalilin da yasa kenan sai da yanzu ana ganin cewa akwai gwamnati da watakila in ta kalla za ta iya taka kafar kowa yake da laifi. Shi yasa majalisa ta ce to tunda yake haka ne a dawo da wancan bincike da watakila kalkade ma wancan rahoton zai, domin sanda muka fara wancan bincike wasu sai suka yi maza-maza suka je suka fara wani abu a wuraren da aka ce babu kuɗin nan ko ba aikin. To kin ga yanzu dole ne in kwamiti zai bincike dole zai ga wani wurin ƙarshen ta ma an yi aikin. Watakila daga jin kishin-kishin za mu je wasu sun koma inda ake ganin ba yi aikin ba an cinye kuɗin, watakila don kada asirin su ya tono. Kuma ina kyautata zaton ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa, majalisa ba za ta miƙa irin wancan rahoto a ce ba ya komai a kai ba insha Allah.
al'adar ku ce in majalisa ta shida ko ta bakwai ta yi aiki akan wani abu da ya shafi ƙasa aka bada rahoto in ba ya aiki da rahoton nan ba sai a sake maimaitawa a wata majalisar?
Ba, ana nufin lallai sai an maimaita kamar abin da aka yi baya ba. Ai, wata ilmaimaita tana ɗaya daga cikin rahoton a karkade shi a sake duba kamar yadda nake ce miki, wata ilgarin wancan rahoton wani ya koma yayi wani abu kai kaga rahoton ba zai zama ɗaya ba.
Yaya ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu yake kallon wannan yunkurin binciken wutan lantarki da majalisar wakilai ke shirin yi?
To, wannan yunkuri na majalisa ba shine kasan yake bukata a yanzu ba. Abin da yake bukata shine mutanen da suka san wutar lantarki kuma suka shirya su aiki domin samun wutar lantarki da kuma kamfanonin da suka fi cancanta wurin irin wannan aiki shine a gaban majalisa ta tabbatar su ne suke rike da wutar lantarki da kuma irin kudaden da za a samar domin samar da wutar lantarki. Bincike mun ga irin shi ba ɗaya ba ba biyu ba, kuma duk sanda aka fara shi a ƙarshe ba a iya gama shi. An yi a man fetur, an yi a wutar lantarkin nan, an yi a wasu abubuwa ma da dama, har yanzu kuma da za a yi irin waɗannan ɗin. To, ainihin ma'aikatan ne za a ci gaba da yi mata rauni, saboda shi wutar lantarkin nan akwai ƙasashe a Afrika wanda suka yi nasarar samar da shi. To, dole ne ƙasar Najeriya da 'yan majalisu su zauna da waɗannan ƙasashe su ga wasu irin kamfanoni ne da kuma wasu irin tsari suka bi suka samu wutar lantarkin nan. Wannan shi zai fi ma tattalin arziki amfani fiye da bincike-bincike waɗanda hukumar dama tana cikin tana da ƙazanta da dama a cikinta, sannan wanda suka shafi ƙazantar suna da yawa a cikin ƙasar. Amma abin da yake shine a dakatar da ɓannan, sannan a shiga a gabatar da abubuwan da zai taimaki mutanen Najeriya domin su samu ayyukan yi, domin ita wutar lantarkin nan ba tattalin arzikin duniya da zai ci gaba a duniya ba tare da ya samar da shi ba.
A shekara 2008, Majalisar Wakilan Najeriya ta taɓa ƙaddamar da bincike kan dala biliyan 16 da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya yi ikirarin kashewa don inganta lantarkin ba tare da ikirarin ya tabbata ba. A wancan lokacin tsohuwar gwamnati ta ce ta zuba maƙudan kuɗaɗe a fannin lantarkin. Abin jira a gani shine yadda wannan bincike zai kaya. A nan shirin zai dasa aya. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
To, madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga Sarfi Lashim Gumal ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Fadar shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman rurrutu wutar rikicin cinikayya da kasar China bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin hannunka mai sanda na ayyana China a matsayin mai cogen darajar takardar kuɗi. Mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da China, duk da takeicin yadda wakilan China a wurin tattaunawar suka kasa cika alƙawarin da suka yi a baya da kuma rashin ci gaba a tattaunawar, a cewar Larry Kudlow, daraktan hukumar tattalin arzikin Amurka, lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Da alamar shirin Amurka din nan na barin raguwar sojojinta a Siriya dan galabar da aka yi kan kungiyar ISIS ta dore ya fara gamuwa da suka, inda wasu jami'an soji ke gargadin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfadowa. Wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya Talata na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga kasashen kawayenta da za a girki a Siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake ISIS ta rasa ikon yankin da ta ayyana a matsayin daularta, ko kusa ba a murƙushe mayakanta ba. Yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar Ohio ke kokarin gano musababin harbe-harben kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawar dare din nan da ke birnin, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shin ko akidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan dan bindigar mai suna Connor Bett. Jami'in FBI Ted Wickerman ya faɗa mana ma labarai jiya Talata cewa jami'ai suna da shirin da ke nuna cewa Bett na duba yiwuwar rungumar irin waɗannan aƙidojin amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba. Jakadan Amurka a Rasha John Huntsman Jr. ya aika wa shugaban ƙasa Donald Trump wasiƙar yin murabus, wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da na tsawon shekaru biyu. A cikin wasika Huntsman ya gode wa shugaban kasa kan kamar yadda ya ce amincewa da kai da ni a matsayin jakadan Amurka a Rasha cikin wannan lokaci mai matukar wahala a tarihi kan dangantakar wato tsakanin kasashen biyu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai canza hantsi. Za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai wato rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu abin da din kowa da kowa nan sashen Hausa na murya Amurka musamman ma Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umurni wato Malam CD da injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison. Baba ya kuma kiri ne daga dan Washington DC nake sallama da ku sai da hatsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique.